الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدها كإخوة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولنا جمتي نرانر السبر شعبي بوجد الشعبان هجر المائكي صلى الله عليه وسلم دقمك زوى مدينة دبودي لتريبه إلى 20 تقس، wanda kuma shi ya yi daidai da 25 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2007 a darasinmu na mako-mako a cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sahih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar bajimin malamin nan Sheikhul Islam Afwan wallafar mun samu fada Sheikhul Islam kuma da juma ban fadi wannan ba karatuka da muke a Katsina duk a cikin littafin Sheikhul Islam ne kuma mun yi karantuka wannan kuma ya dan dakata wallafar al-imam az-zabidi as-sana'ani al-yamani rahimahullahu ta'ala ayau wannan shine darasin mu na 57 hadithin abu surayh radiyallahu ta'ala anhu qala yati sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fath yaqulu qawlan sami'tuhu uzunaya ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى قد أذن لرسول الله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب وانا حديثي كما يندق وقني أتكين كتاب العلم أتكين سعيد البخاري باب البخاري يا كاوش أباب تبليغ الشاهد الغائب العلم wanda yake ya halarci gurin ilimi, ya halarci gurin wa'azi, ya halarci wajen huduma, ya isar ma wanda bai halarta ba. Ya kawo hadisin Abu Shuraih Al-Khuzai, daya daga cikin sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, daga kabilar Khuza'a, yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya jima'iki sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath ranar da aka yi fathu makka ranar da aka buɗe garin makka asalin wannan hadisi shi wannan sahabi abu shuraih al-khuzai ya zo lokacin da amr ibn sa'id ibn al-as ibn amr ibn al-as yake tana da runduna daga sham zai zo ya yaki abdullahi dan zubair a makka ya hada rundunarsa ya hada sojojinsa da makamansa zai zo ya yaki abdullahi dan zubair a makka shi amr ibn sa'id al-umawi baya daga cikin sahabbai baya daga cikin attabi'i da bi ihsan shi wannan mutum kamar da ibn hajar yake cewa walaysa min attabi'i da bi ihsan to ya shirya rundunarsa zai zo yaki abdullahi dan zubair lokacin abdullahi dan zubair shi ne khalifa shine gwamna shine khalifa a lokacin a makka yana khalifancin makka da madina da taifa da iraki duk tana karkashin khilafar abdullahi dan zubair sauran kuma garuruwa musamman sham da masar suna karkashin shugabancin abdul malik ibn marwan to a wannan lokaci ne shi wannan komanda na mayaka ya shirya mayakansa da umarnin shugaba na gaba daya wanda shi ne abdul malik ibn marwan shugaban daular umawiya akan zai zo yaki abdullahi dan zubair a matsayin dan tawaye to shi ne wannan sahabi sai yake gaya mata yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya tashi yana huduba na ji shi maganar da kunnuwana suka kiyaye sami'athu uznaya kunnuwana suka ji wa wa'ahu qalbi zuciyata ta kiyaye wa absaratu aynaya kuma idanuna suka ganshi karat wato manzo Allah yana maganar kuma ina ganin shi ba wai daga nesa ba nake ji ba maganar sa ta shiga kunnena ba gaya mun akai ba kuma na kiyaye abinda na ji ban manta ba kuma ido da ido naga manzo sallallahu bana nesa da shi hina takallama bihi lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisin da zan gaya maka hamidallah ta'ala manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a matsayin mai hudu ba ranar bude maka yawmu fatih makka ya tsaya yana mai hudu ba ya gode wa Allah madaukakin sarki wa asna alaihi ya Allah sannan ma'aiki yace inna makkata harramaha Allah ta'ala lalle makka Allah ya haramta ta wa annas ba mutane ne suka haramta ta ba Allah ne ya haramta ta da wahayinsa fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ga mutumin da duk yayi imani da Allah da ranar lahira ba an yasfika biha damas ya zubar da jini a cikin garin makka wala ya'zida biha shajaratan ko ya tare bishiya ta garin makka fa in ahadun tarakhasa in wani kuma ya nuna sauki a yayin waɗannan abubuwa ko a yayin yaki a garin makka liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yaki a ciki yace akwai saukin wani ma ya zo yayi yaki a cikin garin makka faqulu to agaya mata inji manzon Allah yace ku gaya mata inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki kad azina li rasulihi kad azina li rasulihi Allah yayi izini ga manzonsa wa lam ya'zan lakum ku bai ba ku izini ba wa inna ma azina li sa'atan ni ma yayi mun izini ne na wani lokaci min naharin nayini thumma adat hurmatuha al-yawma ayau al-far'a hurumin maka ko alfarmata ko haramcinta ta ya dawo ka hurmati habil amsi kamar da take da haramci a ajiya wal yuballighi shahidul ghaiba wanda ya halarci wannan magana tawa ya isar ma wanda bai halarta ba Abu Shuraih yana gayawa Amr ibn Sa'id ibn al-As wannan hadisi da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi shi ranar bude maka kuma hadisi ne da na kiyaye shi kada ka dauka gaya mun akai kada ka dauka naji ban kiyaye ba kada ka dauka an faɗe shi ina gurin da bazan kiyaye abinda ake faɗa ba naji da kunnuwana na kiyaye da zuciyata kuma naga annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido lokacin da yake magana ya faɗi wannan kalma dan ya ƙara tabbatar masa shiddatu dhabtihi lil hadith, kada ya dauka ko bai ji ba sosai ko ya ji bai kiyaye ba ko kuma yana nesa yayin da manzo Allah yake faɗar maganganun bai kiyaye maganganun sosai ba, don haka ya ƙara tabbatar masa da cewa maganganun nan na kiyaye su baki da baki na jisu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya tsaya hudu ba ya gaya mana cewa Allah ya haramta garin Makka, Allah shi ya haramta Makka da wahayinsa, faman dakhalahu kana amina, wanda duk ya shiga cikin garin Makka to ya tsira, babu maganar akai masa hari, babu maganar a yake shi a cikin wannan gari. Walam tuharrimha an-nasu, ba mutane ne suka haramta ba, ba mitin akai ba, ba taro akai ba na cewa a daina yaki a garin Makka, a wahayi ne na Ubangiji ya haramta garin Makka ta zama dandali da yaki, sansani da yaki. Don haka walam tuharrimha an-nas, ai laysa tahrimuha tahriman islahiyan, ba mutane ne suka yi taro ba suka ga ya kamata ta zama haramun, a tahriman ne tahrimun ne biwahyi min Allah ta'ala, cito fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, bai halatta ga duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ba wanda shi ne musulmi, an yasfika biha daman, ya zubar da jini a ciki, wala ya'qida biha shajaratan, ko ya tara wata bishiya ta garin Makka. Fa in ahadun, idan har wani ya zo yana so zai yi yaki, tarakhata, ya ba da saukin a yaki a garin Makka, liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kawai wai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki a ciki, liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yaki garin Makka, wato fathu Makka, ya je ya kai wa kafirai farmaki, daga ƙarshe akai sulhu, ba a gwamza ba, mutum ya ce to ai manzo Allah ya yi yaki a ciki, don haka ya halatta a yi yaki. Ce to in wani ya gaya muku haka, ku gaya masa inna Allah ta'ala qad azina li rasulihi, Allah ne ya ba wa manzansa izini ya je ya yi wannan, wani guri ne mai haramci aka halatta wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya je ya yi, walam ya'zallakum, ku kuma bai muku izini ba, bai halatta muku ba. Wa inna ma azina li sa'atan min nahar, yace ni ma an yi min izini ne na wani dan lokaci na yini, kamar yanda ya zo a cikin musnad Imam Ahmad, an masa izini daga min tulu'i shamsi ila al-asri, daga hudowar rana zuwa al-asr, wannan shi aka yi min izini, min tulu'i al-fajr ila min tulu'i shamsi ila al-asr, wannan daga hudowar rana zuwa al-asr, wannan shi ne tazarar da Allah madaukakin sarki ya bani ta lokaci na cewa zan iya yin yaki a wannan lokaci, haka ni din ma ba abu da aka bar mun ba, duk sanda na ga zama in zo in yaki a garin Makka. Sun ma'adat hurmatuha al-yawma, to a yau alfarman Makka ta dawo, ka hurmati ha bil ams, kamar yadda take da alfarman ta a jiya. Wal yuballigh ash-shahid al-gha'iba, wanda ya halarci wannan hadisi ya isar da shi ga wanda bai halarta ba. Lokacin da Shuraih ya gama wannan magana, sai Amr bin Sa'id ya ce da shi, ni na fi ka sanin abin da ka faɗa, maganar da ka faɗa ana a'lamu bi zalika minka, sai ya ce kuma Makka la yu'izu ko la tu'izu muzliman wa la tu'wi farran bi damin aw bi khilbatin, ya ce Makka ba ta tsare dukkan wani mai laifi ko mutumin da ya yi sata ko ya yi kisan kai ya gudu, ba za ta ba shi kariya ba. Wanda idan ya nuna masa cewa wannan hadisin shi bai shafe shi ba, shi yadda ya fahimci hadisin ba za a yi yaƙi ba a Makka haka kawai a tsiri yaƙi, amma idan wani ya yi wutsu kada ya yi kisan kai ya gudu kawai a zo a kashe shi a gurin, ko ya yi sata a zo a kama shi a yanke hannunsa a garin Makka. Wannan shi ne shi ya fahimci hadisin, don haka yana so ya ce Abdullahi ɗan Zubair mai laifi ne, ya kwaci mulkin da ba nashi ba, don haka za a bi shi har Makka a yaƙi shi, ba laifi ba ne, ya nuna inadinsa da taurin kansa. Wannan majalisi na yau ba majalisi ba ne da zan yi sharhin hadisin, na zo ne da ya zama majalisi maftuh, liqa'un maftuh, saboda ban shirya wa karatun ba na yi ta yin baki tun da tafi amma ganin ba mu samu zama ba sati biyu ko uku da suka wuce ko ba haka na ga ya kamata a zo mu dan shafa kan hadisin sannan kuma daga baya insha Allah mu yi sharhinsa gaba-gaba kamar yadda muka saba yanzu dai hadisin an ji shi a dunkule ga abin da ya kunsa ga dalilinsa ga abin da ya faru sannan abin da ya shafi zubar da jini a cikin garin Makka da kitafi a cikin garin Makka da yanki ko sare bishiyoyi a garin Makka yana da alaƙa sarewa ana ta gine-gine ya hukuncin wannan sare-saren da ake ta yi ana ta tituna manya-manya insha Allah a darasi na gaba za mu yi fidar wannan hadisin kamar yadda muka saba fide dukkan hadisi da muka karanta amma in ma'ana ce a dunkule wannan shine ma'anar hadisin wannan zama na yau insha Allah zai zama yanzu na shigo ina tunanin kan me za mu tattauna ne so ansa tambayoyi za mu tattauna akan al-muslimuna wa tahdiyatul alam a dawo a baro wancan zamanin da da a dawo din da koya rufe littafi musulmi da kalubale na yau wannan shi ne matashi yadda nake so mu dan yi magana akan in yaso kuma sai mu tattauna a junanmu a ba ku da baki ko kafa tambaya ba tukunna zan yi shimfiɗa sannan kuma sai a yi tambayoyi har zuwa lokacin kiran sallah a isha'i a yau a rayuwarmu ta yanzu ta wannan zamanin musulmi suna fuskantar kalubale kuma kalubale ba guda ɗaya ba wanda ba su taɓa fuskantar irinsa a baya ba a tarihin musulmi a baya sun fuskanci kalubale daban-daban an yi bala'i iri-iri an yi kashe-kashe an zubar da jini wasu ƙasashe an ƙwace su wasu ƙasashe an ƙwato su in kana karanta tarihi na musulmi a baya za ka ga irin bala'i iri-iri da musulmi suka shiga ciki wanda har kullum muna misali da bala'i da musulmi duniyar musulmi ta shiga ciki lokacin tatar lokacin da wannan kabila ta Maghul da suka fito daga gabas mafi nisa ta duniya gabashin duniya mafi nisa can yankin China bangon duniya suka fito a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka yi ta mamayar duniya suna ta kama ƙasashe suna ta hallaka rayuka suna ta salwantar da dukiyoyi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka jefa tsoro a zukatan mazauna duniya baki ɗaya tatar ƙabila ce ta maguzawa wanda ba su da wani addini ba samawi a tsokan musu da wani addini daga sama ba suna bautar kakanninsu ne kakansu da suke kiran shi Genghis Khan shi ne suke ɗauka a matsayin allansu shi Genghis Khan suna cewa baya mutuwa ko da gangar jikinsa ta tafi an binne ta ko an ƙone to shi Genghis Khan ɗin yana nan zai yi tsalle da ya dira a cikin ɗaya daga cikin 'ya'yansa saman babban ɗansa to sai ya zama shi ne kuma Genghis Khan ɗin suna da kundin tsarin mulki kundin shari'a wanda suke kiransa al-yasaq shi al-yasaq din da ya kunshi dokoki da sakin layi na shari'a masu tsananin gaske wanda babu rama babu tausayi a ciki duk wani abin da mutum ya yi kawai hukuncin kisa ne in ka kasaci kayan wani kisa in ka ɓaci wani kisa in ka maru wani kisa duk dai abinda kai an kai ka gaba alƙali kawai hukuncin da zai karanta a yasa shi ne a kashe shi kisan shi ne mafi ƙanƙantar hukunci da ake wa mutum waɗannan mutane Allah ya ba su ƙwarewa wajen hawan doki da sukuwa da harbi da farauta sun ƙware wajen wannan duk ƙabilun da suke daura da su ba wata ƙabila da ta ƙware a kan sarrafa doki da harbi kamar wannan kabila ta tata. Da haka sai suka fara mafarkin ai za su iya cinye duniya da yaki gaba daya kowa ya zama bawan. Da haka suka fara cinye kabilu na jikinsu da gefensu makotansu. Suka fara cinye su da yaki kuma su sun tashi ba wai maganar kawai ka saduda bane, maganar kawai a share ka daga doron kasa ne. Da haka sai sun yi kisa na fitar hankali sannan su bar mutane sannan su kara gaba. Ba wai magana ce ta in kun sallama ba kun saduda kun bi kauya a ciki an kyale ku. A'a sai an bi ku da kisa sai an gaji an duka kasa da jinin ku. Sannan kuma a tsallaka a yi gaba. A aje wani ɗaya daga cikin wannan zuriya ta Genghis Khan ya ci gaba da sarauta a wannan gari sannan tsallaka. Yadda marubuta tarihi suke faɗa sun kai saboda tsoro da suka jefa a cikin zukatan duniya a cikin zukatan mazauna duniya a wancan lokaci idan aka samu labarin tatan sun dulka ko gari da kimanin tafiyar wata ko biyu to mutanen garin za su yi ta guduwa. A ce akwai tazara tsakaninsu da garin da tafiyar wata biyu to mutane za su yi ta guduwa za su zo samu duk garin an faɗi an yaye babu kowa kamar an yi shara. To haka suka yi ta cin duniya da yaƙi har lokacin da suka danno Baghdad. Inda suka danno cikin Baghdad suka yi kisan gilla suka yi kisan ƙare dangi da ake faɗa har aka ce kogi na Dajla da Furat sai da ya jawur da jinin ɗan adam. In ka duba sai ka ɗauka jinin ne kawai ba ruwa ba ne. Sai da ya dinga malala. Sun samu haɗin kan Shi'a a wannan lokaci. Ibn al-Alkami shi ne waziri na al-Mu'tadid Billah wanda shi ne khalifa na daular Abbasiya wazirin sa ɗan Shi'a ne ana kiran shi Ibn al-Alkami. To wanda Ibn al-Alkami shi ne munafiki da ya kutu-kutu aka haɗa kai da shi da tatar wajen a ga an karya khilafar Abbasiya ya ba su haɗin kai 100%. Tare da cewa arna ne ba sa cewa la ilaha illallah. Wannan Ibn al-Alkami da wani mugun malamin Shi'a a lokacin ana ce da shi Nasiruddin Tusi wanda Ibn Taymiyya yake ce masa Nasirul Kufri Tusi to ne taimakon kafirci. To waɗannan mutane biyu a Tusi da Ibn al-Alkami su suka haɗa kai suka je suka sayar da Baghdad da mutanen cikin ta da tata saboda su su samu wani abu na duniya su kuɓuta. Haka aka yanka khalifa da mutanen gidansa gaba daya al-Mu'tadid Billah haka aka yanka shi aka yanka zuriyarsa sannan suka shigo Baghdad suka yi wa mutanen kisan kiyashi kisan kare dangi. Mutane suka rayu cikin wulakanci da kaskanci da tozarta yadda Ibn Kathir a cikin al-Bidayatu wa Nihaya yake faɗa yake cewa ta kai saboda tsoro da Allah ya jefa a cikin zukatan mutane a wannan lokaci na tatar. Mutum zai fito da makaminsa ɗan tatar ya ce mai ko makamin nan ya ɗauki makamin ya miƙa masa ya sare kanshi ya wuce ko kuma shi ɗan tatar ɗin ya fito ya sadu da mutum ya ce kai zo nan ya zo ya ce tsaya a nan gindin bishiyar nan ina zuwa. Mutumin ya tsuguna tatar ya koma gida ya ɗauko makamin shi ya zo ya same shi a gurin a tsugune ya datse mashi kai ya tafi abinsa. Saboda gani yake in ya gudu ba zai kai labari ba sai ya kwakulo shi duk inda yake. Wannan ita ce mafi girman fitina wanda Ibn al-Athir mai littafin al-Kamil fi tarikh yake cewa da yake shi ya halarci lokacin yake cewa ya yi shekara guda yana ta kai kawo ya rubuta wannan tarihi bakin tarihi ko kuma zai rubuta ba ya ce abin da tayar da hankali shi dai a tsammaninsa tun kafuwar duniya ba a taɓa samun tashin hankali irin wannan ba shi kuma a yadda yake zato yake tsammani baya jin har duniya ta tashi za a samu tashin hankali da balahira irin wannan ce akwai labarin Yajuju wa Majuju da ake cewa za su bayyana ce to ko Yajuju wa Majuju fitinar su ba za ta kai fitinar tatar ba domin fitinar tatar ta kai har za a kashe mace da ciki a barka cikin a janyo a zaro jaririn da yake cikin ta a yanka shi ce to ko tatar ba ko Yajuju wa Majuju ba jin za su yi haka karkari dai su kashe, in su kashe za su wuce, to waɗannan abin ya wuce maganar kisa. Ko bayan an kashe mutum kuma a bai hadda cikin cikin a kashe shi, ya ce to yana tsammanin ko fitinar su ba za ta kai wannan ba, ya ce ballantana kuma ta dujal, wanda shi mabiya yake nema. Idan mutum ya sadu da ya imani ya ce ya yarda da shi zai gane shi, ce to wannan baya maganin za a daidaita sa da fitinar tutar. To a wancan lokaci maganar tatar ake, sai ga shi kuma Allah ya jarrabi duniya da wasu tatar ɗin sababbi, a tatarul judud, waɗanda bala'insu mu a yadda muke tsammani ya fi na waɗancan ba. Bala'in tatar na yanzu ya fi na waɗancan, domin waɗancan ƙarƙari su raba ka da wannan rayuwar a kashe ka, maganar ta ƙare. In ka mutu da imani riba ka ci, za ka je ranar gobe kiyama ka samu kyakkyawan sakamako. To sunan tatar na yanzu ba maganar kawai a kashe ka bane, sai an zare maka imanin, an gama da imaninka, an gama da ɗabi'unka da halayyarka, komai naku sai an rushe shi, sannan kuma a biku da bita da kulli. Ta yadda in ka mutu ma za ka je lahira fanko, kuma can ma wala kiri ya diran maka. Kaga babu batun a kyale mutum da imaninsa a nan. Irin yakin da ake wa duniya a yanzu ya fi ƙarfin wanda aka yi mata a baya. A da can al'umma alal aƙalla tana tinƙaho da ruhi da musulunci, hatta shuwagabanninsu suna ji da musulunci a zuciya, hatta shuwagabanninsu duk lalacewar shuwagabannin da za a faɗa a ce suna kaza suna kaza suna kaza, to suna ji su musulmi ne, kuma aka taɓa musulunci ba su kyale ba. Don haka duk inda ake zuwa ayi jihadi suna zuwa. Dukkan sulafa ɗin nan na daular Abbasiya da aka yi, wanda ake ganin kamar sun watsar da sha'anin musulunci mulki kawai suka sa gaba sha'anin mata da giya da sauransu, wasu ma aka dinga zalunta su ana faɗar abinda ma ba su yi ba. To duk da haka waɗannan sarakuna ba su bar jihadi fi sabilillahi ba. Duk shekara za su ta jihadi, za a je a shigo da wata ƙasa cikin musulunci, sannan kuma suna tinƙaho da cewa alƙur'ani shi yake hukunta ƙasa, ba su da wani kundin tsarin mulki daban in ba alƙur'ani ba. To kaga suna jin ruhi na musulunci a zuciyarsu, suna jin su musulmi ne, kuma duk inda suka yi su tinƙaho da musulunci. Shi yasa hatta Harun al-Rashid, wanda aka yi ta masa ƙarerai ai ta faɗar kana karanta magana jari, musamman ta larabci ba magana jari nake so, dare 1001 alfu laila wa laila, irin ƙarerai da mutanen Farisa, mutanen Iran suka shirya ta tsinoyi daban-daban akan khalifofin daular Abbasiya. Kun san dai tsakanin Shi'a da daular Abbasiya ba ga miciji kamar Annabi da Kafiri, to haka suke. Don haka su suka rubuta alfu laila wa laila wanda da Hausa muke cewa dare 1001, asalinsa da harshen yaren Iran aka rubuta shi, daga baya aka mai da shi larabci, yau aka watsa cikin Larabawa don a haifar da abin da ake kira shu'ubiyya a tsakankanin al'umma. To hatta shi Harun al-Rashid mutum ne mujahid, mutum ne mai jihadi, a zamaninsa ya shigar da musulunci ƙasashe daban-daban inda ba a tsammani. Don har ma ake cewa in banda lokacin Sayyidina Abubakar da Umar ba a taɓa samun futuhat, wato aka shigar da musulunci garuruwa da ƙasashe ba kamar yadda aka samu a zamanin Harun al-Rashid. Inda ana maganar yaɗa musulunci ne ya shiga ƙasashe daban-daban waɗanda ba musulmi ba su dawo su zama musulmi, to abinda aka samu a zamanin Harun al-Rashid ya fi abinda aka samu a kowane zamanin khilafanci, in banda lokacin khilafancin Umar da Usman. Wannan mujahidi irin yadda musulunci ya yaɗu a zamaninsa, wata rana an ce yana zaune akan kujerar sarautarsa, sai hadari ya taso, ya haɗu irin hadarin da zai taso sai kuga kamar za a yi ruwa kawai sai kuga ya share ku. To irin wani hadarin ya taso sai kama hanya ya yi wani guri, yana ɗaga kai ya kalle shi ya ce je ka duk inda za ka yi ruwa a rashinka zai zo ya same ni ina nan kan kujerarsa. Sai yana nuna faɗin mulkinsa inda yake ya faɗaɗa a duniya, ko ina ma hadarin ya je ruwa yankinsa ne, ƙasarsa ce, masarautarsa ne, harajin da za a samu na noma zai zo ya same shi inda yake, da haka bai damu ba ya ruwa a Baghdad ko ya ruwa a ko ina ne. To a wannan lokaci akwai daular Rumawa wacce ta sha kashi a hannun musulmi tun a zamanin Sayyidina Umar, aka karye daular Rumawa. Wannan tinkawo da kafafa da nuna isa da takabburanci da jabberanci da suke yi a duniya aka kawo ƙarshen sa tun daga lokacin da aka yi a waqatul qadisiyya da kuma yaƙe-yaƙen da suka biyo bayan qadisiyya kamar Nahawand da Al-Madain. Aka karya daular Farisawa, manya-manyan Kisra na Farisawa suka fita a guje a lokacin Kisra. Hormuz wanda shi ne yake sarautar Farisa a guje ya kwashi tsumo karansa ya dira ta window ya gudu. A lokacin aka zo aka kwashi dukkan ganima da suka bari da kayan ado da zinari da lu'u'u da marjani da kayan ado da suka tana da haka musulmi suka kwashe su aka kai Madina ganima. A lokacin ne aka sawa suraka mundaye na sarkin Kisra, mundaye wanda ake sa a kafa a hannu, wanda manzo Allah ya masa alkawari yayin gaike ganin kaman mafarki abun ba zai yiwu ba, sai gashi an kwaso mundayen Kisra an zo an sawa Suraka ibn Malik. To wannan daula, wannan kaye da ta sha yana bakanta mata rai daular Farisa. Haka nan daular Rum ita ma a lokacin Sayyidina Abubakar aka yi kace-kace da ita. Ita ma wannan kaye da ta sha daular Rumawa da Kaisar ya sha a lokacin Sayyidina Umar har kwace Kudus, aka zo aka yi sulhu da su cewa dukkan wani wanda yake ba dan asalin Kudus ba kawai shigowa suka yi kaka gida din su koma, su fita su koma can kasashen su. Aka kori duk Rumawan da suka zo Kudus da suka yi kaka gida, manya-manyan coci-coci da su aka mai da su masallatayya. To wannan abu shi ma bai gushe ba, yana musu ciwo a rai, suna ta neman inda za su samu dama su ainihin aukawa musulmi su yi ramuwar gayya. To an yi ta cin su da yaƙi, garuruwan su daban-daban ana ta shigo da su cikin musulunci a tsawon khalifancin da aka yi ta yi har zuwa lokacin khalifancin Harun al-Rashid. Ta kai har su suke biyan jizya, su suke ɗauko jizya haraji su biya, irin harajin da bankin duniya yake sa wa ƙasashe yanzu. Duk wata ƙasar da ta jiyo bashin bankin duniya to ta shiga ƙarƙashin bautar bankin duniya, ba yadda za a iya biyan wannan bashi, kuma za ta ci gaba da biya, kuma bashin kullum ana biyan shi yana ƙaruwa, ana biyan shi yana ƙaruwa. In ka biya kaso goma sai kaso ashirin ya ƙaru, don ka ga bashi ne da ba zai biyu ba. To ya kasance a wancan lokaci daular Ruma su suke ba da jizya ga musulmi, duk sanda aka yi noma za a kwashi wannan abin da aka noma za a kai wa musulmi kasansu. Sannan kuma kowane mutum ɗaya akwai kuɗin da aka ɗora a kansa za a biya na jizya ga daular musulmi. Kawai wani lokaci sai Rumawa, ina cewa Farisawa, Rumawa suka yi mitin manya-manyan shugabannin, suka ce bai kamata mu ci gaba da bada jizya ba, ya kamata mu yi tawaye, don dukkan alamu yanzu suna nuna daular musulmi ta yi rauni. Idan muka yi tawaye aka rincaɓe da yaƙi za mu iya karya su. Saboda haka sai suka ga wannan shugaban nasu Kaisar na zamaninsu, duk wani wanda yake shugabancin suna kira shi Kaisara, in zo kawai Kaisar ɗin ya kamata su kawar da shi, su naɗa wani. In suka naɗa wani wanda zai bada haɗin kai to za a iya aukawa ƙasar musulmi da yaƙi. A wannan lokaci suka cire wannan Kaisar na wannan zamanin sai suka naɗa babarsa wata tsohuwa. Suna ga wannan tsohuwa za ta sakar musu akala, ta kuma tsohuwa tunaninta na tsofaffi ta ga dai babu yadda za ta iya da daular musulunci, sai ta ce kawai a ci gaba da biyan harajin da aka saba biya. Kawai suka ce tsohuwar nan tsohuwar banza ce, ba za ta yi amfani ba, kawai a kawar da ita, a kawar ɗan gani kashe ni. To shi ne aka kawo wani wanda ake kira Naqfur. To Naqfur da ya hau sarauta kawai ya ɗau takarda ya rubuta Harun al-Rashid, ya rubuta masa takarda ya ce a kai masa. A cikin takardar yana gaya masa cewa muna sanar da kai da al'ummarka ta musulmi don abinda kuka san mun baku na jizya da haraji ku dawo mana da shi. Idan ba haka ba, za mu zo mu karba da karfin tuwo kuma za mu yashe ku, mu washe ku duk abinda kuke da shi za ku rasa. Aka kawo Haruna Rashid da ya karba ya karanta, bai ma tsaya ya ce sai ya tara majalisa a yi shawara ba, bai za a yi mai ba za a yi ba, sai ya ce a ɗauko tawada da alkalami da abin rubutu. Aka ɗauko ya ce rubuta min Haruna Rashid amirul mu'minin ila Naqfur قلب الروم لقد وصلنا كتابك فالجواب ما ترى لا ما تسمع والسلام يجي اكاي مسا كوي ابين دا يروتا كينا يجي دغا هارون الرشيد سركي المؤمنين زوا غا نقفور كرر روماوا جي takaddaku ta zo hannunmu, ansa shi ne abinda za ka gani ba abinda za ka ji ba. Wato za ka ga ansar aikace ba gaya maka ita za a yi ba. Kawai nan da nan ya tara runduna ya ce a fito. Aka haɗa runduna ya ce wane gari ne na Rumawa ake zaton ya fi kowane gari samun tsaro da zara tambara dai waɗanda za su tsaya su kare shi. Ana jin garin ba zai tafi ba, aka ce Amuriya, ta ce tucen zamani fa ba ma wani ɗan guri mai ɗan laushi-laushi ba, ba tubus-tubus ba, can zamani fa Amuriya. Wallahi haka ya je ya yi kace-kace da garin ya fatattake su, ya kuma auka wa sauran ƙanana tunda an cinye garin da ake san ya fi ko'ina samun tsaro, inda tunda ake yaƙi ba a taɓa-taɓa gurin ba, don ana ganin ba zai tafi ba. Wallahi ya je kace-kace ya karya Amuriya, ya shiga ya kafa mulki na musulunci. To da Naqfur ya ga an fara cin garinsa da yaƙi, sai ya ce a dawo zai ci gaba da biyan haraji, a tsaya zai ci gaba da jiyan haraji. Abin da nake so in nuna mana a wancan lokaci, duk da lalacewar shugabanni suna kafafa da musulunci, suna je su shugabannin musulmi ne, kuma ba wanda sai taɓa musulmi ya kwana lafiya, suna fita jihadi ba sa kwanciya. To sannan musulmi ko da sun yi gyangyaɗi aka ɗan zungure sai su farka, saɓanin yanzu ƙalubalen ba haka ba ne. Shugabannin musulunci ko shugabannin ƙasashen musulmi yanzu a duniya ba ma sa son a jingina su da musulunci. Musulmi ne zai gashi a garinsu da shiga ta musulunci da abin nan, amma in ya shiga ƙasar arna sai ya cire kayansa sai ya sa irin na arna, wai kada a gan shi da kayan musulmi a daina shi. Sitirarsa ba zai iya bayyanawa ba ta musulunci, ya zai iya fitowa ya ce wani haƙƙi na musulmi sai an ba su shi, sai an dawo musu da haƙƙinsu, mutumin da sitirar jikinsa ba zai iya sawa ba. A lokacin ana yawan zaman tattaunawa da sulhu da Isra'ila da Falastinawa ƙarƙashin shugabancin Yasir Arafat, din ranar Asabar ba a isa a sa mitin ba, saboda su Shimon Peres, su Barak, su Netanyahu sun ce wannan rana ce ta ibadarsu, ba a fita aiki. A littafinsu an hana su fita aiki a wannan ranar, don haka ba a isa a sa mitin a ranar Asabar ba. Amma ran Juma'a za ta fito a zauna tun safe a yi mitin har yamma, siyasar Arafat ba za su ce wannan ranar ta musulmi ba ce, mu ma sai a bar mu je mu yi ibada. Sallah ta zo ta wuce ba za su tashi ba, suna jin kunya ka a ce da su ƴan tsagiran Islama ko masu tsauran ra'ayin Islama, su ne za su kama ƴan uwansu su kulle don kawai su samu shiga, don kawai a yaba musu. Wannan mutumin na Mauritaniya wanda aka yi juyin mulki, Muawiya ibn Tayyib, yana daga cikin irin salansa idan zai fita ƙasashen Turai bara, to sai ya samu manya-manyan malamai da masu wa'azi da masu karantarwa, sai ya garkame a cikin kurkuku, sai ya ɗauki listin sai ya tafi Faransa ko wata ƙasa ta Turai, sai ya je ya ci to ga shi fashi yana fata aiki, yanzu wane da wane duk suna ta a kulle ga listinsu, sai a tara masa kuɗi sai ya dawo, in ya dawo kwana biyu sai ya sake su. tafi shi ta abubuwan su, kuma da ya tashi zai fita zai koma bara sai kuma dawowa da su ya kulle, saboda ya je nuna wa iyayen gidansa cewa yana aiki. To har kasashen musulmi suke a yanzu zai cewa nan kasar alhamdulillahi. Akwai kasashen da in aka cika ganinka a sahun gaba musamman sallar asubahi ka kade ka gama yawo, wallahi ka gama yawo, wannan duk sallar asuba ka zo, wato kai dan tsagirin islama ne kenan, nan gaba da kai za a sa fam sai a kama ka a kulle. Tunisia a watannin baya har wani hubbasa suka yi cewa duk mai zuwa masallaci sai an masa ID card, ai maka ID card a san masallacin da kake zuwa, kuma limami ya yi rijistar ka yadda dai ake a coci, limami zai rijistar ka in ka zo shiga masallaci ka nuna ID card ɗinka, kai dan wannan masallacin ne, in kai ba dan wannan masallacin bane to ina masallacin ka, baka da ID card to ba za ka shiga kowane masallaci ba. Idan ba ko ne ka zo garin to akan boda za a tsare ka ai maka ID card ɗin shiga, in ka je wani guri wani unguwa za ka sauka ko wani gari za gari kaza a wace unguwa guri kaza to wani masallaci ne yafi kusa da inda za ka sauka masallaci kaza to sai a maka ID card iya gwargwadon kwanakin da za ka yi, domin in kwanakin suka wuce kuma kai sai dai ka dinga sallarka a gida, ID card ɗin da aka maka ya kare na shiga masallaci. Sun yi wannan yunkurin aka tashi duniya aka yi ca a kansu, to suka lafa ba za mu ce sun fasa ba, ba mu sani ba me suke kullawa, domin ƙasa ce da an ya galgala ta gaba ɗaya, a Tunisia ba har ƙasa ce ta Larabawa, manya-manyan malamai da ta fitar, manya-manyan malamai da aka yi, dan aka ce Afrika ana nufin Tunis da wani yanki na Maghrib al-Arabi, amma yanzu ta zama ƙasa ce wato musulunci a gurin shine baƙo. Jami'atul Qayrawan, in ku jara al-Qayrawani mai ritala ai dan kasar ne asalinsa, Jami'atul Qayrawan tace babbar jami'a wanda a lokacin manya-manyan malamai na duniya da suke tinkawo da su irin su Ibn Ashur mai littafin At-Tahrir wa At-Tanwir, tafsirin At-Tahrir wa At-Tanwir, su ne manya-manyan malamai a zamanin, kasa ce da jami'a ce da ta fitar da malamai manya-manya a duniya, kamar yadda Jami'ul Azhar yayi kafin ya zama Jami'atul Azhar, kishke da cewa kun tazakaran fa annatuka, ki ta kana namijin ka sun mai da kai mace, yana Jami'ul Azhar suka mai da shi Jami'atul Azhar, ya ce wa laysa zakaruka al-unsa. To haka Jami'atul Qayrawan take a wancan lokaci, amma yanzu in ka je sai ka dauka kana wata jami'a ne a tsakiyar Turai yadda zaka ga tsiraici na fitar hankali, sai ci na fitar hankali. To haka da in ka je Maroko, yanzu Maroko irin yadda aka sanya ta wata cibiya ta yaƙi da ta'addanci a duniya, an mai da ita cibiya ta yaƙi da ta'addanci saboda sun yi mubaya'a, sun yi mubaya'a, to duk lokacin da suka yi mubaya'a to a lokacin ma ta'addanci abinda suke kira ta'addanci yake samu su, ka kula duk ƙasar da take ta sa hannu ta haɗa hannunta da Amerika wajen yaƙi da ta'addanci, kuma ta shiga kama mabiya addini tana dauri ta fi shiga bala'i, zai kula jin fashe-fashen bababbai da ake ta yi, wasu ma 'yan tartsatsi suka fito suka ce su sun kafa alka'ida ma mai zaman kanta a Maghrib al-Arabi, kullum suna kai hare-hare suna fitowa suna jawabai a cikin intanet da kafofin watsa labarai na duniya, yau su kai hari can gobe su kai can wanda da babu su, kamar da aka shiga takurawa kawai sai suka fara tarzatsi suka fara kunar bakin wake, dan wani lokaci matsawar ita ke kawo wannan abin da din, a baka dama ka numfasa kai addinin ka yadda Allah ya tsara maka shi ne kawo zaman lafiya, amma ita tura ka har a kai ka jikin bango, to da kai da fatu tura ta kai bango kai ma fa zaka fara kokarin yadda zaka yi abin nan, ana tura ka kana baya da kaji an hada ka da bango to kai ma fa zaka yi kokarin yadda zaka dawo da turar ta koma baya. Saboda haka duk kasashen musulmi ya zama na an lalata su, an gurbata su, abubuwa guda uku su suke sa ƙasa ta kafu da kanta, to wata ƙasa ba za ta iya kare kanta ba ta zama ƙasa tana da abubuwa guda uku, tana da ƙarfi ta fuskar ilimi, tana da ƙarfi ta fuskar tattalin arziki, tana da ƙarfi ta fuskar soja. Waɗannan abubuwa guda uku idan babu su aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, ba yadda za a yi ƙasa ta zama tana tsaye da ƙafafuwanta. Kwa iya samun arziki idan babu ilimi a ƙasar, babu ƙarfin soja a ƙasar sai yadda aka yi da ku. Kwa iya samun ƙarfin soja idan ya zamana babu ilimi a ƙasar, babu ƙarfin tattalin arziki a ƙasar, to ƙarfin sojan ma ba zai je ku ina ba, don ƙarfin soja yana da alaƙa da ƙarfin tattalin arzikin ku. To waɗannan abubuwa guda uku sai aka yi ƙoƙari don aka rushe su a duniyar musulmi. Babu ƙarfin soja, babu ƙarfin tattalin arziki, babu kuma ƙarfi na ilimi. Duk abin da yake na ilimi, ilimin addinin daban yaƙi ake da shi, ba a so ku san shi. Sannan ilimin duniya ɗin kuma an hana ku. Za a yi yaranku a kai su ƙasashen Turai a ce za su koyi karatu, maimakon a koya musu abin da suka je yi sai a lalata su su zama ƴan giya. Waɗanda kuma suka yi samu suka kubuta har suka koyi irin abin da ake ganin za a iya koya musu banda wanda ake ga za a ɓoye musu, to sai a riƙe su, ba za a bar su su dawo ba. Don haka babu yadda za a yi ƙasar ku ta rayu. Abin da ya shafi ilimi ba yadda za a yi ci gaba a ƙasar ku. Ɓangaren ilimi dole ya yi ƙasa, sannan ɓangaren tattalin arziki duk gaba ɗaya sun tattara tattalin arziki ya koma a hannunsu. Zama wata ƙasa da take ƙafafa ta musulmi da ƙarfin tattalin arziki babu. Shugabannin musulmin su suke kwashe dukiyoyin suna kaiwa ƙasashen yamma aiki, ba zai kuma dawowa ƙasar ba. Yanzu abinda ake cewa hatta yanzu Amerika ƙarfin tattalin arzikinta arzikin ƙasashen Gulf ne, ƙasashen Larabawa. Da ƙasashen Larabawa za su ce dukkan kuɗaɗensu da suke bankunan Amerika da hannun jarinsu da yake cikin kamfanonin Amerika, to babu shakka Amerika za ta rushe. Da zarar tattalin arzikinta ya rushe, to ƙarfin sojan ma zai tashi. Domin sai da ƙarfin arziki za a iya gina makaman da za a gina, za a iya gina sojojin da za su yi yakin. To idan babu tattalin arziki duk wannan ba zai samu ba. Kaga da dukiyar musulmi ake gina kafirci, da dukiyar musulmi ake gina kafiran. Su kuma ƙasashen musulman an bar su haka nan kullum ƙara talauci suke. Kamar yadda wani yake cewa ƙasashe masu arzikin masana'antu kullum ƙara mahaukacin arziki suke. Su kuma ƙasashe masu tasowa kullum ƙara mahaukacin talauci suke. So ake duniyar ta zama daga matsiyaci fitik sai mai arzikin da ya wuce hankali. Babu wani abu tsakatsakiya. Haka ake so a bai da duniyar. Irin yadda ƙasashe na musulmi suke da arziki da kyakkyawan yanayi na zama inda ɗan adam zai rayu ya ji daɗi, da a ce sun samu shugabanni na ƙwarai, to da sai dai Turawa su dinga zuwa ƙasashen mu muna kore su. Ba kai ka je a kamo ka a koro ka ba, sai dai su zo a kore su. To amma ina da ke Allah ya baka kyakkyawar wato ƙasa mai kyan yanayi, ya baka ƙasa mai arziki, to amma kuma Allah ya jarrabe ka da miyagun shugabanni waɗanda idan an tono ɗin, an tono arzikin maimakon a yalwata ku a watsa cikinku sai su wawace. Kuma in sun wawace maimakon su ci a gabanku watakila sa sammun sai su kwashe su je can, ba ma za a ci a gabanka ba, za a ci a gabanka za ka sare ila za a ɗan san maka ko a ci a rage ka ci, to ba ma za a bar shi inda za ka ci ba, sai a kwashe a tafi can. Sannan 'ya'yanmu da ake ɗiba a kai su can da dama waɗanda ba sa samun karatun da yake kai. A lokacin da Faransa tana mulkin mallaka a ƙasar Egypt kafin Ingila ta shigo, a wannan lokacin aka ce a kwashi yara matasa a kai su Masar su je can su yi ilimi, domin Masar ta haskaku da hasken ilimi ita ma ta ci gaba. Aka ce to a ɗauki wani malami a haɗa su da shi don kar su lalace. Sai aka ɗauki wani malami da ake kira Rifa'at Bik al-Sahdawi, sai aka ce a haɗa shi da waɗannan yara su je yana kula da addininsu da imaninsu kan su lalace. Aka tafi Paris suka shiga jami'ar Sorbonne, da suka je suka dawo shi malamin da aka tura shi ya je ya kula da su, ya kula da addininsu da imaninsu, shi ne farkon wanda ya fara rubuta wani littafi Talkhis Ibris بتاريخ باريس. تلخيص إبريز بتاريخ باريس
a ciki yake cewa yanzu ya ga duniya, yanzu ya ga al'umma, yanzu ya ga ci gaba. A ce da a ƙauye muke rayuwa, mun zama banzar al'umma, ba za mu waye ba sai mun kwaikwayi Faransawa. In muna so mu ci gaba, dole ne halayyar mu da ɗabi'a mu ta zama irin ta mutanen Faransa. Shi malamin da aka ce je yaran kariya kada su zama ƴan iska, gaga yadda ya fara zama shi. To yanzu ya kike tsammanin su kuma yaran. Rifa'a Sheikh Al-Tahtawi shi ya fara abin. Yana zuwa matar shi ta kai ɗan kwani tayar, ta dinga yawo kanta ba komai, aka shiga sa suke aka ci gaba da abin nan. Cewa haka wannan shi zai sa mu ci gaba. To da gaga ta tura irin su Dawud Hussein, suka je suka kwaso dukkan abin da suka kwaso, duk wanda zai je ciwo ƙazanta sai kuma ya zo ya kace ta a ƙasar musulmi. Ƙasar musulmi ya zama tana da tana da rauni ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar ƙarfin soja, da kuma ta fuskar ilimi. Dukkan waɗannan abubuwa an mata zarra, an yi mata nisa. Sannan shi kansa ɗan adam babu abinda zai gina shi abu, abinda zai gina zuciyarsa, da abinda zai gina tunaninsa, da abinda zai gina gangan jikinsa. To in ka duba ɗan adam wanda yake musulmi a wuraren da yake rayuwa, ko ne ya rasa waɗannan abubuwa guda uku ɗin gaba ɗaya, ko ya rasa wasu daga cikinsu, waɗanda kuma kowane ɗaya wanda jigo ne, wanda na dinin ɗan adam ɗin zai jire ya zama yana tafiya da ƙafafuwansa. Abinda zai gina zuciyarsa shi ne addini, shi ne imani. To wannan gaba ɗaya ƙasa ake yi, bari ake a shigo da wasu ɗabi'u, da wasu halaye, da wasu addinu, da wasu ƙudurruka, waɗanda kullum suna cin karo da abinda zai gina zuciyar mutum. Da aka zuciyarsa ta zama babu imani, kaga tun daga nan ya rushe. Sannan tunaninsa, abinda zai gina tunaninsa ilimi, shi ma gaba ɗaya ka duba yadda ake wa ilimin zaman sa, an rushe. Ilimin addini shi zai gina zuciya, to shi ma ilimin addini ya kansa ake ba a sai. Waɗanda suka fara nuna kiyayen su ga addinin, ga ilimin addinin nuna musulmi. Sai ka ga mutum ƴaƴansa ba zai yi sha'awar su yi karatun addini, wai ba za su samu duniya, ba za su samu rayuwa. Sai ga yara wanda ya fi ƙoƙari sai a kai shi ake science ɗin, kai yaran kai na ya kamata ya science. Su ƙwaƙwalwa shi yake science. Idan kuma yaran sun rufa rufa ne sai a ce su kai shi tafsirin Qur'an. A kai shi tafsiri. Ai wani kadi ya san nan Qur'an a kai shi. Kaga sai ne wannan wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Abinda ba shi za a ce a to a kai shi. Haka suka dinga yi. Dukkan wani wanda yake aka fahimci mai ƙwazo ne, mai hazaƙa ne, sai a ce a je a kai shi technology, a kai science, a kai shi engineer, ya zama matuƙin jirgin sama, sai a yi shadda. Idan kuma ga yaro a cikin zuriyar, a cikin ƴaƴanka ya makance, sai a ce a kai shi jami'ar Azhar, a kai shi dan yayi karatu tunda makaho ne. To haka lokacin da Dunlop, a lokacin wani gwamna na Ingila da ake kira Kroma, da ya riƙe ƙasar Masar a matsayin kantoma na mulkin mallaka, ya kawo wani Hagen Arni, ana ce da shi Dunlop, ya ce ya tsara yadda za a yi curriculum na karatu a ƙasar Masar. Ya tsara curriculum na karatu hatta timetable, jadawalin shiga aji shi ya tsara mu. To idan aka tashi abin nan na Arabiya, abin da ya shafi karantar da Arabiya, sai a kamo wani tsoho bakinsa dagaje da gaje da goro, mai datti ƙazami mara kyan fasali, sai a zo a ce shi ne malamin Arabiya a makarantar, shi ne malamin Arabiya, sannan kuma shi ne littulin masta. Ka ga wani ɗan riko, in yaro ya yi laifi shi za a kai masa bulala. Sannan lokacin karatunsa sai can ya sakarke, sai rai ta ƙarshe yara sun gaji, yara suna gingiri sun yi so suke kawai a tashi daga karatu, shi a lokacin zai shiga aji. To ya zo ya tsaya, yaro yadda yake kallon karatunsa, yadda yake kallon musulma, duk abin da yake karantarwa yana yana ganin karatun yana alakanta shi da mutumin. To duk wanda ya karatu irin wannan mutumin zai zama. Kuma yara su tsani mutumin saboda sai yake dukansu a makaranta. Ba za a ce malamin Ingilis ko mai littafi shi zai duk sun ku duba ko makarantun ba ka danjan ya sanya dubi ne shi ne duk sun lubanta. Saboda haka ɗalibi zai tafi tsani ya sanya. Baya san abin da zai haɗa shi da ya sanya. Waɗancan kuma su jihazi suna ba shi alewa suna ba shi cakulat suna shafa kansa. Don haka sai ya zamana sannan kuma albashinsa idan wannan za a ba shi idan malamin English ko malamin lissafi za a ba shi fan goma na Masar shi wannan sai a ce fan hudu ne albashinsa. Don haka duk wanda yake so ɗansa ya samu kuɗi to dole ne ya kai zai bace je ya karatu a jini. Fan hudu za a dinga ba shi a wata wannan ko za a dinga ba shi fan goma. To haka ya tsara wannan curriculum din wanda idan mutum ya je ya duba littafin Waqi'ul Mu'asir na Muhammad Kudum zai ga yadda ya tifanta irin abin da ya faru a lokacin. Saboda haka duk yara masu tasowa sai aka samu su tsanar karatun addini ba sa so in yayi karatun addini zai zama kamar ya sanya makarantar su kenan to shi ba zai so ba. Sannan iyayensa su ma ba za su so ya zama haka ba tunda albashin ba yawa. Albashinsa kawai fan hudu ne wancan kuma in ya zai samu fan goma har zuwa fan ashirin haka ba za su zauna cikin talauci ba. To da haka sai aka kashe ilimin addini sai zama da ɗanka sai idan ya makance sannan za ka kai shi karatun addini amma in yana da irinsa gare to ba za ka bashi ya karatun addini ba. Sai aka yaƙi karatun addini ɗin karatun addinin kuma shi zai raya ruhi shi zai raya zuciya idan babu shi zuciyar mutuwa za ta yi. Don haka da babu shi sai zukatan suka shiga mutuwa. Sannan kuma abinda duk zai gina jingar jiki jigo na uku shi ma shi ne abinda yake da alaƙa da tattalin arziki. Ka samu abinci mai kyau abin sha mai kyau gurin zama mai kyau ka samu kwanciyar hankali to duk aka raba ka da wannan kaga kenan baya da za a yi zuciya ta ginu baya da za a yi hankali ya ginu balle gangar jiki ta ginu. Don haka kana tafiya amma kamar iska ta ɗauke ka ba ka da wani mabda'i ba ka jin cewa akwai wata manufa da kake so ka cimma. Aka tsire wa musulmi jin wata manufa a zuciyarsu. Aka sa mana rayuwa ta baragada da harmagaga duk abin da yake da alaka da hayaniya da harmagaga shi muka fito abin da yake da alaka da tsari da tunani wannan ba ma sai ka duba hatta yanzu musulmin arewa duk abin da yake zai dauki tsari ne zai dauki lokaci mu ba a sai an fi san abin da za a yi sha take magani take ko sha yanzu magani yanzu irin sa ake so hatta yan kasuwa ka duba yan kasuwa mu ba yana nufin kuna nan ba yan kasuwa ina magana ne a buɗe sun fi san ba sa san irin abinda Bature yake kira long life investment dukkan wani kasuwancin da sai nan gaba za ka fara moriyar ribar ta ba nan take ba mutanen ba su kaso ba. Don haka inda za a ce ga wani kamfani zai rushe na gwamnati ana so za a sayar da shi ba ga mutanen mu sun je sun saya ba shi yasa gaba ɗaya yanzu arzikin irin wannan yake tattarewa yana ko ba kudu muna je muna gani abinda muke tunkawo da shi sai an raba mu da shi tsohon rejim da ya wuce na arne Obasanjo kun gani yadda ya yi ta kokarin kashe arewa din dan abin da ya rage na kasuwancin ma ya kokarin yadda zai kashe shi gaba daya. Abinda muke tunkawo da shi na siyasar kasar shi ma ke kware gaba daya gurgunta ta karya ta ta yadda zai zama dan arewa sai dai ya zama bawa ga dan kudu. Yanzu ka duba tattalin arziki yadda ya tatse zubankuna na Najeriya wajen guda 20 da wani abu duk gaba daya nawa ne na yan arewa ina jin babu ko ɗaya ko kuma ɗaya ne ina ba ma'aikata banki kuma yanzu ɗaya ba sauran 20 ɗin duk na mutanen kudu. Yanzu wannan jahil ɗin da ake cewa za a kafa bankin islama yana ne ya kasa tashi ko ina musulmin suna da duk yadda za su iya tara masa wannan 25 billion da ake so a hada amma kuma ba a so ba da kuɗinsa dan yana ganin yaushe zai mora sai fa an jima fa bai mori kuɗin nan ba shi kuma ya fi so sha yanzu magani yanzu. Don haka kowa ya rike kuɗinsa ba su kuɗi da su rike kuɗinsu ba sa su bayar. To yanzu ana ba kifin cewa yanzu zai ma tashi daga 25 billion ya koma 50 billion. To waɗanda suka kasa haɗa biliyan 25 kuma an bai da shi biliyan 50 kasa babu magana kawai an musu fintin kawai an musu tazara su haƙura kawai kowa a bayar masa da kuɗinsa. to an karya mu ta fuskar tattalin arziki, saboda yawancin mutanen mu ba su fiye san sai abu cikin tunani da tsari ba. Duniyar yanzu an wuce yadda da ake tafiya, da kawai kamar yadda wani bajahili yake cewa la yas'aluna akahum hina yanduhum ila alqital ala ma qala burhana. To in an zaro fita yaki kawai cewa za a yi a fito yaki, za a je a yaki kabilar wani, kowa kawai zai zaro makami ne, ba wanda zai ce me suka yi, meye dalilin da za mu yaƙe su, kawai fa wanda yake tambayar meye dalili, kawai za a je a fara yaki kawai. Irin wannan rayuwa ta jahiliya inda aka tusa mana ita abubuwan da za mu yi ba masu tunanin me yasa za mu yi kaza, abu kaza da za mu yi, meye dalilin yin mu, ba wannan kawai a zo a yi kaza, eh a zo, eh a zo, eh a zo, sai ga an taru. Yanzu inda za a ce a kafa mutane kwamiti na mutum biyar ko shida ko goma, ana so su yi mana wani aiki da zai karɓi tsawon shekara ɗaya ko biyu, su yi nazari, su yi bincike a kan abu kaza, abu kaza, abu kaza. Mutanen nan goma an ware su, an ba su dukkan wata damar da za a ba su, su zo su yi, wanda ba wanda ya san da su, in dai a cikinmu ne sai ka ga mutanen nan goma sun gudu, ba su iya su yi ba. Ko da kuwa suna da ikon da za su iya yi ta fuskar ilimi, ta fuskar ƙarfi, ta fuskar tunani, ba ga sun yi ba. Saboda me? Saboda ba wani abu ne da za ka fito da su gaban jama'a a tsaya su daga hannu su kafara, Allahu Akbar, a ce ai rawa da shi ne ya tashi. Saboda ba ganin su za a yi ba, za su yi aiki na harkar kawale. To wannan aikin ba a sha'awarsa, an fi son aikin da za a ganka kai ma a cikin yadda wani a cikin tafiyar a gariyar aya da su wani, wanda ko ba haka ba ne. Yanzu ka duba duk abinda duniya, abinda Amerika yanzu take a duniya, ai ba a tsarin wannan ɗangiyar ba ne, wannan ɗangiyar ai ba ce yake tsara ba. An ku ɗauka George Bush shi ne yake tsara ya za a yi, me za a yi, me za a yi, a'a, ko da su suke yin ba a son su yi nazari, ba wanda ya san su a duniya. In ma an tashi rubutu da nazarin sai dai a ce rank operation, ma'aikatar RAN su suka yi wannan, suka fito da kaza da kaza da kaza, amma ba za a faɗi sunayen ma wanda da suka aiki. In an faɗi sunan mutum ɗaya, to akwai wasu goma a bayansa wanda ba sai sunan su ya fito ba. Wani ya fi shekara 50 aikin da yake kenan. Ni wannan kawai an ba shi abin da ake je ka zartar. Ni an kun kawai zartar wa ke, amma ba tunanin sa bane, ba tunanin sa bane ya tsara yadda zai kai hari Afghanistan, yadda zai tsara zai kai hari Iraq, yadda zai kai hari kaza, yadda zai, duk ba wai tunanin sa bane. Kira sa ake kawai a bashi kuma ya kusa zartarwa. Amma masu tsara tunanin da yin darasin, da yin nazarin, da binciken baka san ko su wa ba, ba a ma faɗa maka su, ba ma a so ka san su. Domin musulmi wannan ba sa ya zama mu, mun fito komai muna aikin fire brigade, sai abu ya taso gaggagagaga kawai a cikin shi, ba za a tsaya aiki na cikin kalubale ba ne. Kuma yaƙi da ake da mu ta fuskar gini ya zama na ba ma sha'awar. Yanzu inda za a zo a samu wani mai sanyayyen murya mai magana a haka sa a ƙasar yi da sanyi ya zo, amma fa yana zuba ilimi, sai ake tambayi wannan a ce wani mai murya sanyayya haka irin mutanen nan da suke magana kamar ana ba su ana shan sa magana da kyar, amma fa ilimi da yake zubawa wuce ku gidan su wannan. Ai sun san ko wannan da sai ba zo ba, kai wannan ne magana ba wai abin da so ne ta taji ana washi ana kabbara. To sai ga in yau an zo an tsika iya wannan sai ga gobe an tsika an kaje an zuba kara sai an yi taji sai wanda zina mai tana kowa ba to ba za a zo ba, to wallahi shi ba yayi a elementa shi ba yayi. Akwai inda ake taji, akwai inda ba a taji, akwai lokacin taji, akwai da lokacin ba a taji ba ne, za a zuba ilimi ne a yi karatu a fahimci abubuwa yadda ke. In taji za a yi, masu taji suna nan da yawa, wani ma bai taɓa zuwa makaranta ba wallahi sai ta zaka sama da yadda kake yadda wani malami zai ta zaka. Allah ya ba shi bakin da zai yi magana yadda kake so, ya ba shi miliya shawari ya sauke ya magana duk sai ka biya shi ka buri sai maka tajin da ba wani malami ba zai maka shi ba. To taji akwai lokacinsa, akwai gurbinsa, akwai gurinsa, akwai inda Allah ya yi wa nabi har rage almu'mini ya Allah ta ko ka ziga mu'mini a je a yaki haka. Anan ana buƙatar ziga, kuna cikin fagen fama, ana son wanda zai
wato motsa zukatan ku ya zabanar da ku tsindira ku a je a yi abin nan ya sa annab ta gani sallama lokacin da ake wata ta wata hudu ba ta da yi kamar yadda yazo a hadisin jabi to ka annahu munziru dai kamar wanda yake yi wa wato rinduna bataniya ta mai hada abin nan gargadi to ana nuna mai yi wa bataniya ta mai hada gargadi dole ne ya kasance irin wannan din to amma wani gurin kuma ilimi ne kawai ake so a ga yana kwarenya a kasa yana bin kasa kowace magana ta cewa tana an kana kirki ta da wani abu da ilimi wanda in ba wannan mai wannan ilimin ba ba wanda zai iya maka wannan fita idan al'umma ta zama tana da wannan wayewar su ita ce za ta saida abubuwan su cikin tsari tana da wayewa ta san inda ilimi yake amfani ta san kuma inda za a yi ziga a yi jaji a ziga ka kaje ka yaki ka mutu ta san kowanne abu da muhallin yanzu na zo ina karantar da ku kitabul hayy ko kitabul nifaq yanzu in kina sai na tashi fi sabilillah magana haida da ku tamam ko nifaq gudun ku ko da zai zo karanta ahkamul jana'i Allah ya ji kai Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya masa rahama wata rana ina tambayarsa nake lokacin muna a ina Saudiya muna hira hira ta irin wannan taji nake da karatun ta da take yi wani karatun da take yi da karatun ahkamul jana'i wanda aka fi zuwa ta kai ina ahkamul jana'i ba kowa ke zuwa ba saboda kana karatun da ahkamul jana'i wani taji za ku yi ilimin kawai za a zazzaga kawai albani ne za ku jera su ba to amma aka je aka ɗauki wani ilimin irin wanda da muke tattaunawa shi ke nan sai a shiga taji sai a shiga taji ana faɗar kalmomin samari yan bana bakwai su ta kabbara in wata ƙura ta tashi kuma su gudu ai matsalar da ake tsoro ke nan yaro ya gangaro cikinsa ya ajiye a bakin masallaci yaro ya sa ka a gaba kana ta zazzaga yana ta kabbara kana caja shi yana caja ta da wata ƙura ta tashi sai ja cikinsa ka nemi shi karasa to amma wani yana gefe kana bayani yana kuka bayanin yana ratsa yana kuka to sai ka ga yaron gumi bam in ya to a tashi ba shi ne mai zuba ka ba a can wata gefe ba san shi ba irin wannan zuga irin wannan jajin na ɗan lokaci ne da an yi maka kafa ta ka bar masallaci ka koma ka daman ka ka gaji kana zuwa ka ɗauki abinci ka kwanta kai ta nishi kai ta minjari da safe ka tashi ka manta mai aka ce inda za a tambaye ka mai aka ce ko a aje maka wasu mutum goma a ce kai ma kai mutu lafiya ka faɗa abin da aka ce sai kawai ka dinga ba da wani magana a dunkule ka aje an yi tashi ka aje da mutane sun yi kafa ka aje ka to kalubalen da muke fuskanta yana da girma kwarai da gaske kuma ni inda nake hango kalubalen ya fi tsanani wallahi ta bangaren ilimi da wayewa duniya ta canza tafiyar ba irin ta da bace yaƙi yanzu ake ɗan sunkuru yaƙin sunkuru yaƙin ƙarƙashin ƙasa wanda yake ya ɗankawa ba su san waye wallahi sai dai kokuna zaizayewa ko kuma kawai ana cin jiki ne ku rasa kowa ne ne wanda suke muku wannan yakin ba haka suke ba wani tsare suke tafiya a tsare suke tafiya yanzu hatta tafiyar hanyar ya da ilimi ta canza a kan yadda ake to amma mu har yanzu muna nan a dankare a daskare a inda muke mun kasa matsawa gaba duniyar ta yi gaba mu muna can babu hango kowa babu hango komai dodo muke gani yanzu ka duba sa'alin internet din nan ka duba yadda internet din nan take ga ko ina duk wani wanda yake jin shi ne wani sako da yake so ita da shi da sakon sa duniya to zaka dauke shi a ko ina cikin internet duk inda ka shiga zaka dauke kuma kana samun mutane a inda baka taba zaton baka mafarkin cewa zaka je gurin baka ma taba zaton akwai mutum a gurin ba sakon ka zai je can akwai wannan malamin na kasar Saudi Muhammad Salih Al-Bulaji injiniya ne amma ɗalibi ne ko mai neman ilimin addini ba wani malamin hadisi ko tafsiri ko fito ba ne a injiniya ne amma ya tsaya bi malamai ya yi karatu hudu ba aiki ne a garin mutumin bindira shi can kudancin ƙasar Saudiya Salihul Munajjid ya buɗe website na mata sunan website ɗin islam.ws akwai English version akwai kuma Arabic version to mutanen da suke musulunta ta hanyar wannan bangaren turancin da ya buɗe a kafafen turai Allah ya yawa tambayoyi da yake samu yana ansawa a bisa tsari na ahlus sunna Allah ya yawa shi kadai yana kasar Saudiya amma da'awarsa ta shiga kasashen duniya ba America ba har kudancin har Amerika ka kudu wajen Brazil da ina ne saboda haka yanzu an wuce kawai a ce da'awar mu kawai ta tsaya iya kati iya video kati wanda kula ya kuya ku kati ɗin ma ba ya ɗaukuwa da kyau yanzu zuwan da muka yi mai hukumi na yi dakta a nan matsalashin alhaji injini inda ke jafa da ke jama'ata da tafiye Allah da kansa ina sa kasar ɗin ina ji a kudin da na koro wata shigo a katuwa ta gida sai kasa bai kare muna juyawa da maimakon mu ji ansar ko da rabi ne sai muka ji wata magana kawai ta ɓulla ga Buhari ga ta ba ta da ansa wani bai san wannan shi ba ka koro ta dan ka rushe ta an kawo ta ta gilu amma kuma rushewa ba ta dauku ba kuma sai inda Allah ya ajiye tsaye da wannan kanta ce haka zai je a gurgun ta ka gani ka ci shi haka yi hatta su kansu hanyoyin yada ilimin na gargajiya dan yanzu kasar da wannan din na gargajiya ne hatta su na gargajiya din mun kasa inganta su balle mu shiga na zamani yanzu wanda yake irin wannan karanta ranin wata rana za ka yi a internet ne ya ma san me internet yanzu kasai kasashen da aka waye ta fuskar ilimi masu sai da kasa su ne waɗanda suke da tabi na yanar gizo-gizo kana iya yin oda kashi kada ko ina a kasar kawai ka zaɓi kasukan da ka shiga ga kasukan nan ga lasisin nan ga sunayensu ga komai ka zaɓa kawai ka nema ka ba da adireshin ka a kawo maka hajjira ka ce wannan an ci gaba na san shugabanninmu ne suka cike mu da suka talauta mu abinda muka fi ƙarfi ya fi ƙarfinmu to amma akwai abinda bai fi ƙarfinmu ba amma mun yi ya fi ƙarfin namu to ba sannan ga abinda ya shafi alfaza'iyar wanda sky channel da ake da su yanzu duk wasu masu ɓarna a duniya suna da sky channel wanda ta tauraron ɗan adam za a ganta a ko'ina kai tana yaɗa dafinta yaran kana gidan za a ga yaranka sun kullo suna sana sai a tana lambar kitin shi ba sa adadin su wallahi a nan sa kawai ta yan shi a tana nan duk kuma inda ka duba za ka samu wani ka fara ɗaiki a da yake zuba dafinta yadda yake na sufaye yanzu an laifin take ba sufaye kuɗi suna buɗe kenan saboda sun ce za su haɗa kai da ita a yi wahabiyawa su da 'yan ta'adda wallahi su suke ba su kuɗi suna buɗe kenan a sudan nan da muka je akwai kenan za ka gaya mana waɗannan duk sufaye ne akwai wanda kawai bandiri ake kaɗawa kawai ba a komai ke tafiya aiki kenan 24 hours a gaba wannan a shiga wannan yaran ka tun baya ran gaji har ya fara to akwai na 'yan kajiyaniya hatta 'yan bora din na agakaliya ƙungiyar agakaliya suna da sai su gina ba ku taba jinta ba al'agakaliya ba zan faɗa yanzu ba sai wata rana to amma na 'yan ƙalin sunna tasattun ƙalin sunna wallahi ba su ka ƙirga ba waɗin ma sai an tashi waɗin ma da kake faɗa da wace da wace za na musu ka gani ko ka ga uku ya ƙira ta takakkiyar ta 'yan bida'a 'yan bida'a tasattun kai kuma ka kama na ƙirga a ba ran baka tarihinta itira wanda ya kafa itira sunan shi Salih Kamil wani ne katafaren mai arziki ne mai kudi mazaunin kasar Saudi Arabia musamman Makka ne irin ɗan asalin Yemen asalinsa kakanninsa Yemen ne amma ya zama ɗan ƙasa oho ne ya kufa sosai don zai haura shawarar 60 yana da gidajen talabijin daban-daban daga Italy ake watsa su ana kiransu ARC na kuɗi ne waɗannan ba a kama su kyauta akwai ARC 24 hours fina-finai ne ake nunawa fina-finan ba wanda aka hana yaɗa su a Masar aka hana nuna su a Masar shi zai sayi su da kuɗi ma ƙudan kuɗi yanzu ya nuna su a kanal ikra aflam ikra al-aflam ita kawai fina-finai ne kuma na shi'ai sannan yana da ikra muzika da kaji music ka sanne 24 hours waka ce daga wannan sai wannan kuma irin ta tsararren tura wannan sannan yana da ikra abinan ARP ita kuma ta al'arfi ta wasanni ta sport ne yana da wannan sannan kuma yana da ta samari ita kuma kawai abinda ita ta samari sannan kuma ta karatuka sannan kuma yana da amma wata ita kuma tallafi ake yi na waɗannan a ciki tunda sai ka sayi abinda zaka gani daga Italy ake yaɗo su ana ta Larabawa to wannan shi ne Salih Kamil matar da yake aure zan ba da asirin sosai ana ce da ita Rasha Abu Najud asalin wata 'yar wasan kwaikwayo ta 'yar sinima da ta fi kowa fitsari a tarihin sinima ta Masar dan an ce akwai wani fim ba da sai tun daga farkon fim ne mai awa uku tun daga farkonsa har ƙarshe daga ita sai da rigan mama to ita ce matar wannan tsohon su ƙargawi da tsohon ƙargawi suka same shi suka ce to ya kamata ka ba da contribution akan abin da ya shafi musulmi na ka ba da contribution akan wata tsara ko kuma musulmi ma ya kamata ka ba da contribution a nan tunda kana da kuɗi shi ne to zai buɗe karatu ne tara sai Yusuf al-Kardawi su suka sa masa su suka yi masa barbara wannan tunanin ya amince
kamar yadda ya buɗe abin da ake kira bankunan musulunci a ƙasashen Larabawa don mai kuɗi ne sosai. A lokacin aka ɗauki wani ɗan jarida ɗan Ikhwanul Muslimin ana kira shi Abdulkadir Bashir, shi aka ɗauka a matsayin zai zama daren abinnan MD, manajan darakta na ƙanatu Ikra. Da aka je yadda aka fara kawo tsare-tsaren cewa ƙanatu Ikra ƙanatu ce maftuha, kowa yake da abin da zai tallata kawai ya kawo. Yau in ka buɗa sai ka ga Ahlus Sunna, gobe in ka buɗa sai ka ga ɗan Shi'a, gobe in ka buɗa sai ka ji ana zagin Sayyid Bukhari, ba sai in ka buɗa sai ka ga ɗan Al-Qur'aniyuna ne a kan kawo. Abdulkadir Bash, Allah ya ji kansa ya rasu, shekarar ta ɗaya ya ce wannan channel ɗin ba ta musulunci ba ce, ta rusa musulunci ce. Ɗan Ikhwan ne, mutumin Kuwait ne, sai ya rubuta resign ya bari. Ƙwararren ɗan jarida ne, na taɓa gani shi sau ɗaya, ya taɓa zuwa mana gaskiya a jami'ar Islamiyya, sai ya resign ya ce ba zai iya ba. To wannan ita ce Salatu Ikra. Akwai ƙanatu Huda ta Turanci, wannan salafiyuna ne, Ahlus Sunna ne ɗari bisa ɗari. Akwai ƙanatul Majid, wannan Ahlus Sunna ne ɗari bisa ɗari. Abin mamaki, wannan ƙanatul Majid da ƙanatu Makka aka so a sa mata, domin an so a kafa ta a Makka, sai masu mulkin Makkan suka ce su ba su yarda ba. A zo a ce a kafa wata ƙanat da sunan musulunci, su ta suke nan ba ta musulunci ba ce, da za su yi ba. Shi ne suka fito suka zo Dubai ko kuma United Arab Emirates, a nan suka kafa ta. Daga nan ake yaɗo ta, ba daga Saudiya ba ne, duk da cewa za ga duk ma'aikata 'yan Saudiya ne, malaman da suke iri duk 'yan Saudiya ne, don ta 'yan Saudiya ce almajiran Sheikh Saful Hawali, su suka buɗe ƙanatu Majid. Ƙanatu Risala kanati ta wani mutum da ake kira Tariq Suwaidan, shi ne ya kafa kanati, shi ne an ce wani mai kuɗi ne ya kafa masa ita. To ita in ka ga kanatu Risala khalasu amalan salihan wa akhara sayya, yau za ka ga mutumin kirki gobe za ka ga na banza, ba tabbas sai abinda ka gani kawai, ita ce kanatu Risala. Kanatin da za ka ga abin nan ciwo ita ce wannan kanatu Huda ta Turanci, sai Al-Majd. Akwai kanat ta wata kanat da suke kira a Egypt take annan kanatun nan, ita ma ba laifi amma ba ta kai waɗancan ba. To a tayi dai a wannan fagen mu naman Najeriya nan ba a maganan mu, ba wani tauraro ko aluno mu a tauraron ɗan Adam, ai sai dai idan ana wani biki na duk duniya muka samu aka hasko mu ku gan mu, amma a nan ma ana ta'arta mu ɗan gidan rediyon da bai wuce bodar Kano ba, ana ta'arta mu ya za a sa a sanar suna, bari a ce an sa ka a kanar da abin nan. Idan muka tashi ƙololo mu je aiki, sai aiki ta fice su musulmi, ƙololo mu ke da mu je aiki, nan ne za mu shiga sky abin nan, za mu shiga sky ta nan, amma inda muke bare mu samu ta kanmu, amma shi a suna nan suna ta yi duk gasu sun suka duniya suna nan ko'ina suna yi. Ƙaramin alhaki abin da ya shafi jarida da mujalla, in yau ka zo ka buɗe jarida da mujalla, ka kafa kamfanin jarida ko mujalla, ka dinga asara kenan, ba wanda zai saya. An fi so a saurara a kan a karanta, ba a san a yi karatu, don haka in ka kafa abin da za a karanta ba a so, mun fi son mu dinga ji kawai. In ka ji ka gaji kai gangadinka, in ka farka ana kafara kai kafara, in ka gaji ka koma kawai wannan, amma karatu yanzu za ka idan ka yi na hawaye yana zafi ba za ka yi ba. Don haka a kakkaf Najeriya ba mu da wata kwakwarar jarida ta Ahlus Sunna. Duk jaridun da muke da su in akwai su ma za ka ga ba su tafi karatun shari'a ba, ba su cika kwaliti yadda ake son jarida ta zama ba. To kawai dai dan babu ne da babu gara ba daɗi ko kaɗan. Amma har yanzu mu cika wani wasu samu ta jarida da suka ka'idodin jarida a duniya ta ba babu da ita. Jaridunmu da za a rubuta da Hausa ko autography ba a kula da shi. Autography wannan ka'idodin rubutun Hausa ba za a kula da shi ba. Bari a yi maka standard Hausa wacce za ka ji kana karanta mai ilimi ma in ya ɗauka na karanta ji daɗi ya san a almanci kuke yi ba ma wannan. Mun faɗakar da 'yan uwa da suke buga jaridu irin masu al-tajdid da Allah su gyara Hausar su editing din abin nan din. Ko mu da bamu je mun karanta tsantsar Hausa ba muna ganin tabargaza da wajen rubutun Hausa. Kana magana ɗan Kano ne yake magana amma sai ga zazzaganci. Ka zazzaganci shi ga Hausa ɗan Kano kuma. Ce ai kafa na ne. Ya rai ba Hausa Kano ba zai ce kafa na ne. Ko mata na ne. Ɗan Zaria. Fa ai standard Hausa. A baba kwararre wanda ya san harkar Hausan ya ba sai kowa ya sha'awa wanda dai yake karanta Hausa da ya karanta sai ya sha'awa. Muna da ƙalubale ba ƙarami ba a gabanmu. Wannan wani bayani ne haka wanda na zubo shi haka ba tare da wani ƙarawa ba dan dai kawai mutum ya lokacin kuma ya zama faɗakarwa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ya yi mana zamdakatar. Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya ɗaukaka sunna da magoya bayanta. Allah maɗaukakin sarki ya kafe digaliganmu akan gaskiya. Waɗanda suke faɗa da wannan addini Allah ka iya mana su da mana maganin su. Waɗanda duk suka cuce mu Allah maɗaukakin sarki ka ɗaukan mana fansa ka tona musu asiri ka karya su ka karya lagon su ka falfalta duk abin da suke ji da shi ya Allah maɗaukakin sarki. Ka gafartawa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu kai musu rahama ka ji kansu. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.